وقتله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليا لا تبتع جعل مدوك تلكرفي مقوى مقومي wanda ya sake ba mu daman halarcewa wannan waje mai tarin albarka, masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron ƙasa a wannan yini na 3 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka, bi'idnillahi ta'ala, za mu ci gaba da tafsirin ayoyin Alƙur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat Yunus آية تقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون.
الله تبارك وتعالى ينشئ: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. لله مبجدك الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله لله مبجدك شيني الله wadda ya halitti sammai da ƙasa في ستة أيام ثم استوى على الأرض. يا هل الجسم ما يركز أتكلم عن كيشدة فأنا يدي ديتا أكل الأرش. يدبر الأمر yana juya al'amura yana dabbara al'amari mani shafi'in illa min ba'di ibni babu wani mai neman ceto face sai bayan izinin Allah zalikumullahu rabbukum fa'buduhu wancan wadda siffofin nan suka gabata a kansa mahallicin sammai da ƙasa cikin kwanaki shida wadda ya daidaitu a kan al'arshu wadda yake gudanar da al'amura wadda ba a yin ceto sai da izininsa zalikumullahu rabbukum wannan shi ne Allah Ubangijinku fa'buduhu domin haka ku bauta mai domin wadda yake da waɗannan siffofin da suka gabata shi kadai ya tantance a kaɗaita shi da ibada afala tazakkaru shin ku ba ku tunawa da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba aboci waɗannan siffofin shi ya halitta sammai da ƙasa da abubuwan da suke ciki cewa shi ne waɗannan dalilai suke nuni zuwa ga cewa shi kaɗai ya tantance a bautawa Allah mai girma. Maluma suka ce wannan ayan Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da wahdaniyyarsa kasancewan shi ne Allah a cikin wannan aya kamar yadda ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin ayar da ta gabata daga cikin dalilai da suke nuna cewa Allah shine Allah shine halittar waɗannan halittu masu girma halittar sammai da ƙasa cikin kwanaki shida daga cikin abubuwan da suke nuna cewa Allah shine Allah shine daidaituwarsa akan al'arshi daga cikin shine kasancewan shi ke dabbara al'amura bil alamil ulwi was sufli abubuwan da suke faruwa a alamil ulwi a cikin sama mala'iku da yawan su babu wanda yake ficewa daga cikin umurnin Allah babu wanda yake ficewa daga cikin tadbirin Allah babu wanda yake ficewa daga cikin gudanarwar Allah wal alamin sufli da kuma duniyar da ke kasa Allah tabaraka wa ta'ala yake dabbarawa idan kaga wani yana farin ciki yana dariya yana murna Allah ne Allah da ke sa mutum yayi dariyan nan shine har ila yau yake sa mutum yayi ne yayi kuka shi ke rayarwa shi ke matarwa duk wani abin da ke kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ke dabbarawa shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ai inda asalin jarrabawar imani take ba wai jarrabawan ta takaita akan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala yayi na umarni ba asalin jarrabawan imani shine abubuwar da muke gani wadda
ba mu isa mu yi bayani akan su ba, bana ba mu da bayani duk dabarar mu, duk wayon mu baka isa ka iya bayanin menene hikimar wannan ba, sai dai kawai ka miƙa al'amarin da Allah ka hakura. Amma Allah tabaraka wataala yake shi ke dabbar al'amuran duniyar nan gaba daya. A yayin da wayansu suke cikin walwala, za ka ga wayansu cikin damuwa da wahala. A kwanakin baya a nan a Turkey, a Turkiya aka yi girgizan ƙasa ko? Cikin minti nawa mutane adadinsu dubu nawa Allah ya ɗaura rayukansu cikin mintuna kaɗan. Cikin seconds. To kai yanzu idan aka tambaye ka menene hikimar wannan, ka isa ka yi bayani? Kana da bayani? To wannan waye ne? Wane ne yayi wannan? Allah ne yayi. Kuma baya yin abu ba ce akwai menene a ciki? Akwai hikima. Ka duba yanzu kasashe, za ka ga mutane cikin alam, za ka ga yara waɗanda ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, suna cikin wato damuwa, suna cikin wani rayuwa na tashin hankali. Za ka ga ana cikin tsananin sanyi, amma mutane a sarari suke rayuwa. Babu tentuna, babu mayafai da za su ma rufe jikinsu. Za ka ga ƙananan yara, ba ka ganin yara da ake hira da su, ana tambayarsu game da rayuwarsu, su ce iyayensu da baban da maman. Allah ya musu cikawa sanadiyar yakin da ake yi a wannan yakin. Kuma an bar ƙananan yara ba su da wayo, ba su da dabara. Wasu lokutan ka ga yara ƙanana biyu, wasu lokutan ka ga yara ƙanana uku. Suna cikin wannan halin, wa ya sanya su? Wa ya sanya su? Allah. Yake cewa waɗannan abubuwan a nan ne asalin jarrabawan imani, a nan yake. Shi ba ai waɗanda ba su yi imani da Allah ba, za ka ga suna cewa su ba su yarda da Allah ba, su babu Allah kawai. Domin shi yana ganin da akwai Allah, ai bai kamata a ce Allah yana ganin abu kaza ba, yana faruwa. Allah ya bar abu kaza, yadda abu kaza ya faru ba, yadda abu kaza ya faru ba, yadda abu kaza ya faru ba. To waɗannan ba su ci jarrabawan imani ba, domin wannan shi ne imanin. Allah yake ni yake dabbara al'amura, domin ba zai yiwu ba. Allah tabaraka wa ta'ala babu mai musharaka da shi cikin wato cikin mulkinsa. Waɗannan mutane da muke rayuwa da su idan abu mai kyau ya faru da su daga wajen Allah ne, idan mara kyau ya faru da su daga wajen wa? Daga wajen shaitan ko? To kenan ka ga da Allah da shaitan su yi 50-50 kenan, ko? Ko ba haka ba? Tunda shaitan ma yana da karfin ikon ya haddasa wani abu. Shaitan bai da karfin ikon ya haddasa wani abu. Bai da ikon ya haddasa wani abu. Idan mutum ya mutu, su a wajensu, ko da mutum zai yi shekara 100 a duniya, ran da ya mutu din nan aikin wa? Aikin shaitan, ba aikin Allah ba. To mu a wajenmu, Allah tabaraka wa ta'ala shi da in ya ga dama, idan an aiki jinjiri yau din nan, ana murna, ana barka da samun garuwa, can bayan minti 30 ya ɗauki kayansa. Kuma a wannan dangin da aka ɗauki rayuwar jinjiri, akwai wani tsoho wadda kusan ma an gaji da shi shekarar sama da 100, zai iya yin komai da kansa. Amma a wannan wajen aka bar wannan tsohon, aka ɗauran jinjiri mai kwana uku, kwana biyu, mai minti 30 a duniya. Akwai mai tambayarsa, a nan ne jarrabawan imanin yake? Yudabbirul amr, shi ke juya al'amura, shi ke dabbara al'amura gabaki ɗaya. Minal imatati wal ihya, shi ke matarwa, shi ke rayarwa, wa inzalil arzak shike saukar da arziki za ga mutum ka fi shi wayo ka fi shi dabara ka fi shi shekaru ka fi shi abin nan certificate babu wani course din da baka yi ba amma kuma Allah bai baka arziki ba domin Allah bai menene ba bai ga dama ba amma za ka ga wani mutum da ajami ma yake yin signature alakar sa da boko shine kawai yana jin labarin boko amma ba kun da ya hada shi da boko amma Allah zai ba shi arziki zai ba shi dukiya kaman da za a sako dukiyar nan a kan sa da ya kashe shi kaga kenan dabara da wayo da farewa da sanin mutane da gadar dukiya duk ba su mayar da mutum mai arziki Allah tabaraka wa ta'ala shi yake dabbarawa yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir yana bude arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama kuma la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alu ba a tambayarsa wa mujawalatul ayyami bainan nas Allah tabaraka wa ta'ala shi ke jujjuya ranaku kwanaki a tsakanin mutane yau lokacin ku ne kuke mulki mulki a hannunku yake yau yau fatin ku ake cewa a zaba shine abin da nakan fadawa dan siyasan fati waɗanda suke ganin duk lokacin da zabe ya juyo sai ya zo ya fado akan waɗanda muke cewa muke faɗaitar da al'umma cewa ku zabi suwa ne sai su dinga yin fushi su ce masallaci kaza ya zama masallacin fatin suwa ne kuma wadaran al'amarin zai juyo kan da za mu dinga cewa a zaɓe ku ba domin fati din ku ba ne a'a domin yadda yanayi ya juyo amma mutane domin abin da yake rufe musu ido na abin da suke nema na duniya yana hana su fahimtar ire-iren waɗannan abubuwa kuma yana hana su yin adalci ga malamai da ɗaliban ilimi wani yana nan Allah kaɗai ya san irin saƙon da ya tara a cikin siyasar nan da ya gabata ai an ba su kuɗi ne ni da an ba ni kuɗi da zan yi Ramadan ɗin nan a nan ma zan je ya dinga yin salloli na a bayan su dai ya yi ko zan je in tare a abin nan in je in yi kwana 15 a Madina kwana 15 in zo yi a Makka goman karshe gani ga Ka'aba ai an ba su kuɗi ne shi yasa suke yin hutubar a zaɓiwa ne ai kaza ka yi ta tara haƙƙin bayan Allah a kanka alhali al'amarin ba haka ba ne wayannan da muka ce a zaɓe su wanda mutane da yawa sun zo suna cizar yasar ba su yi abin da malamai suka ce a yi ba malamai nazari suke yi ba masu duba ba ne abubuwan nan kuma a bayyane suke ana ganin su suna faruwa mutanen nan ba su tsoye ba sun fito fili suna da wani irin audacity ne wanda abin zai baka mamaki mutane ga sunan ƴan tsiraru amma akwai propaganda na fitan hankali amma kuma musulmi din karasa da nuni za a kwanke kwakwalwarsa ya fahimta a'a da hamma za a buga a fasa kafin ya fahimta wani zai karasa yadda za ka fahimtar da shi domin akwai abin da ya toshe kwakwalwarsa da tunaninsa da basirarsa sai ya zanto baya jin abin da wa'ancan suke faɗi a lokacin da suke nuna wa addini ya sa baya jin abin da suke aikatawa a lokacin da ba su yin wannan abin a ɓoye da ba dan yanayin da ya faru har ya kai ga muke cewa a zaɓi wani ba domin maslahar addini da ba dan wannan yanayin ba ai ba za mu yi haka ba ko da domin halin da ake ciki duk da za a yi wannan zaɓen aka janye kuɗaɗen ɗan canjin da ke hannunmu gabaki da aka karbe aka ce za a ba mu sabbi aka karbe na hannunmu, aka rike na hannunmu aka ci babu sarfi. Wannan kadai, fushin wannan kadai bai isa a ce ba za mu sake zaɓin wannan fati din ba. Amma da muka fito muka ce a zaɓi mutumin da ɗan wannan fatin ne, ya kamata ku fahimci cewa ba fatin ba ne matsalarmu ba, ba fatin ba ne muke son mu yi ba. A'a, wata maslaha muke son mu menene, muke son mu cimma, muke son mu kai. Amma yanzu Kiristoci sun koya mana darasi ko ba su koya mana ba? Sun koya. Ai, tsora Kirist ai. Suka je suka yi block a lokacin da ku da kuke al'umma, ummatun wahida, suka tarwatsa Qur'anku, suka je suka yi a wuce ɗaya. Allah dai ya kare. Amma duk da hakan, Allah ya fallata adadinsu. Dama kullum mun muka faɗi cewa propaganda ne. Don haka, wata ran zai iya, al'amura zai iya jiyowa zuwa ga kan waɗanda suke ganin wani fati muke yi. Alhali ba fati muke yi, mu ba ɗan fati ba ne, mu ba mu da alaƙa da fati. Waɗannan ɗan siyasan nan da kuke ji ana cewa a'a azabiwa ne, azabiwa ne, azabiwa ne, wannan gwamnan, gwamnan Nasarawa state ɗin nan, da muka zo muka ce kar a tsarwata ƙuri'u a zaɓe shi, shi ma ɗan ba an sha da ƙyar ba. Da ƙyar aka sha fa, me yasa aka sha da ƙyar? Domin duk da wannan kiraye-kiraye ɗin akwai waɗanda har ila yau suka je suka yi ne. Suka je suka yi abinda zai ja wallahi ku ɗan jihar nan ko ni a Plateau State aka haife ni ɗan Jos ne, duk ran da kuka kuskura har ne ya zama gwamna a garin nan sai kun gane kuran. Wallahi za ku gane. Lokacin kuma kuka ba zai amfane ku ba. Wannan gwamnan bai da abubuwan da yake yi na laifi ga al'ummar musulmai ma? Babu ne? Kuma mun sani. Domin su Allah ya jarabce su ba shi kadai ba, hadda waɗansu ma da sun gwamnoni banda mutane kamar su ƴan Rufa'i, Allah ya mai albarka. Har yanzu akwai mutanen da ba su yi imani ba cewa wallahi kana musulmi ko da kanka da ana yankan kai a kyautar, da za ka yanke kanka ka baiwa kafiri kyauta, wallahi lan yarda an ci, ba zai yarda da kai ba. Haka Allah ya faɗa. Allah ya faɗi abu, kai kuma har yanzu kana gwadawa ko kana son ka gwada, ba ka yarda ba. Don haka abinda za ka yi, babu wani kake kanka, ka yi masu adalci da suka tantanta, amma ka daina fifita su a kan musulmai. Muna ganin irin waɗannan da suke faruwa, da waɗansu suke yi, za ka ga suna fifita waɗannan mutanen a kan musulmai. Musulunci dama ba addinin zalunci ba ne, su da shugabanci zai zo hannunsu, ba za su daidaita tsakaninmu da 'yan uwansu ba, za su zalunce mu ne. Duk wani abin da muka tantanta za su toshe. Sabanin musulmi, musulmi kana gwamna, kana chairman local government, ka bai wa kowa haƙƙinsa. Mu ba mu yin kira zuwa ga cewa a yi zalunci. Ba mu ce a zalunci kowa ba. Ko da mu ne muke da rinjaye, ko da mu ne muke da yawa, zalunci haramun ne. Ko da ka zalunci kafiri, Allah zai tambaye ka. Amma ku jagorori na siyasa, muna gani lissafi ne na maslahan addini yake saka mu ce a yi kaza, ba wai domin kuna kyautatawa musulunci da musulmai ba. Kaga mutum yana rawan jiki inda appointment ɗin da ya kamata a bai wa musulmi yana da cancanta, yana da qualification, yana da experience, domin tsoron arna ɗin tsiraru sai a ɗauka a baiwa arna. To gashi election ya zo, sun nuna maka cewa su ba ɗan halal ba ne. Yudabbiru al-amr, Allah tabaraka wa ta'ala shi yake dabbara al'amura. Mudawalatul ayyami bainan nas, yau za ka ji yau da daɗi, gobe da daci. Yau mutanenka ne suke mulki, gobe ba mutanenka ne suke mulki ba. Mudawalatul ayyam, Allah tabaraka wa ta'ala shi yake canza al'amuran nan yadda ya ga dama. Wa kashfu dhurri anil badrurin, Allah tabaraka wa ta'ala shi yake furanye damuwa daga masu damuwa. Babu wanda yake iya yin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ijabatu su'ali sa'ilin, Allah tabaraka wa ta'ala shine yake amsa tambayan masu tambaya. Fa anwa'u at-tadabir nazilatun minhu wa sa'idatun ilay, duk wani abin da kake gani da kai gudana a duniya gabaki daya suna saukowa ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jami'ul khalq mad'ununa ilayhi, halittu gabaki daya ba su da zafi face su bi wannan tsarin da Allah yake dabbara al'amuran duniya da shi. Khadi'una li'azamatihi wa sultani, suna masu kaskantar da kai sun so ko ba su so ba zuwa ga girman Allah da kuma sultarsa da kuma karfin mulkinsa. Kai da Allah ya halicce ka dan Najeriya, bakin mutum ba Afirki, idan ya za a baka zaɓi za ka zaɓi Najeriya? A ganinka da Allah ba. Kafin a halittu ka, sai aka nuna maka wata ƙasa ga ta nan yadda take Najeriya, ga yadda za ka kasance, ga shuwagabanni, ga kalan mutanen, ga kalan shuwagabannin. Za ka zaɓi Najeriya? Ba za ka zaɓi Najeriya ba, ya ko? To, amma akwai yadda ka iya yi ne? Kai ɗan ina ne? Kai ɗan Najeriya ne, ko ba za ka iya canzawa ba? Ba za ka iya canzawa ba. Sultan Allah kenan a kanka. Allah ya halicce ka talaka, ba ka da zaɓi, face ka miƙa wuya ga hukuncin Allah. Allah ya halicce ka dogon mutum, ba ka da zaɓi. Ko ka taɓa jin inda wani wanda muka san shi dogo ne sosai, har ana mai tsinciya da wani dogo, yana auna abin nan 7.5 feet. Kai, wata ran aka waye gari ta gaji ya dawo 5.5. Ka taɓa shi? Ko ko mutum gajere, idan kai Allah ya halicce ka gajere, ba ku da zaɓi, ba ka da yadda ka iya sai duka ka sallama ga hukuncin Allah da sultan Allah yadda ya ga dama kenan. Yudabbiru al-amr, Allah tabaraka wa ta'ala shi ke dabbara al'amura. Ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi, ranar tashin alƙiyama babu wanda zai nemi ya ceci wani face sai bayan Allah ya bada mai, sai bayan Allah ya bada izini. Zalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkaru, ka duba yau Najeriya ana cewa mu kun kai miliyan nawa, ana cewa mun kai miliyan 200 ko miliyan 200 wa ziyada ma. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu wani abu face Allah tabaraka wa ta'ala ya san mazaunin wannan abun. Ka duba mutane miliyan 200 ba, Najeriya kadai kenan. Akwai kasashen da suka fi Najeriya yawa, mutanen duniya gabaki ɗaya yau ana maganan biliyan. To mutanen nan da ake lissafawa in biliyan, aljan sun fi mu yawa. Sa'an nan dabbobin da suke cikin ruwa sun fi mu yawa. Aljan suna da bukatu zuwa ga Allah, mu muna da bukatu zuwa ga Allah. Dabbobin da suke kan kasa da kuma cikin ruwa, waɗanda su kuma sun fi mu yawa, su ma suna da bukatu zuwa ga Allah. kuma kowa Allah na biyan bukatarsa. Shin Allah da ya tabbata da waɗannan dabbobin bai cancanci a bauta mai shi kadai ba? Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake afala tazakkaru, afala tazakkaru, shin ku ba ku tunawa? Ba ku tunawa da waɗannan hujjojin masu girma cewa shi ne shi kadai yake dabbara al'amuran nan gabaki ɗaya sama da ƙasa, abinda malaman aqida suke cewa hujjatul itqan, hujjar kyautatawa. Kaga an kyautata abu kai tunimin illan abun ka kasa gani. Ka duba sama yadda Allah tabaraka wa ta'ala rafa'aha, yadda ya ɗaga sama. Ka duba yadda ya shimfita ƙasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun, sai ka taɓa zama ka kalli yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ka. Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, yadda Allah tabaraka Allah yake wa fi anfusikum, ku a karan kanku akwai ayoyi da yawa, shin ba za ku yi tunani ba? Wa'annan shi yasa Allah yake afala tazakkarun, shin ba ku tunawa da waɗannan dalilan? Waɗannan abubuwan ba su yi kansu ba yi. Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya yi su. Wannan tsarin da muke gani na duniya, rad, lokacin zafi, lokacin ruwa, lokacin sanyi, duk waɗannan abubuwan gaba ki da Allah tabaraka wa ta'ala yake dabbara su. Allah tabaraka wa ta'ala yake na.
Ilayhi marji'ukum jami'an wa'da Allahi haqqan. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا.
Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya tabbatar da kasancewarsa Allah da waɗannan dabbobi da ya ambata, sai ya ankarar da mutane zuwa ga cewa idan kuka ci tunawa, afala tazakkarun, idan kuka ce ba za ku tuna ba da waɗannan siffofi wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓantu da su, to ku sani fa cewa Allah tabaraka wa ta'ala makomarku zuwa a gare shi ne. Ilayhi marji'ukum jami'a, gabaki ɗayanku za ku koma ga Allah. Aqida ta komawa zuwa ga Allah idan ya tabbata a zuciyar mumini, kuma ya zanto wannan aqidar bai nisa da zuciyarsa kullum yana tunawa. Wannan na daga cikin abubuwan da suke taimaka rayuwar mutum ya zanto akan daidaituwa, rayuwar mutum ya zanto akan al-istiqama, daidaituwa akan tafarkin shari'ar Allah. Duk lokacin da za ka yi wani abu wanda ya kauce wa hanya, sai ka yi tunanin idan na koma ga Allah ba ya za a yi. Ilayhi marji'ukum jami'a, zuwa ga Allah makomarku gabaki ɗayan, babu mutumin da za a bari. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya lissafa mu gaba ɗaya, a ranar nan da za a tashi mutane za a kira kowa da sunansa. Amma domin tashin hankali za a kira mutum ne, za a danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa ba zuwa ga mahaifinsa ba, domin a wannan ranar babu nasaba. Kar mutum ya zo ya ce ai dan gidan Sheikh Wani. To a ranar tashin alkiyama, idan aka tashi kiran sunanka, za a kira ka ne, za a ce Wani dan wacce, ba dan Wani ba, domin wannan wanin shi ma mafita yake nema a ranar tashin alkiyama. Kuma babu dabara fa da zai sa mutum ba zai koma ga Allah ba. Babu dabara da zai hana Allah tabaraka wata'ala ya tashi mutane ranar tashin alkiyama. Tayar da mutane ya mayar da su shine ma abin da ya fi sauki. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa. Wannan alkawari ne na Allah wanda yake tabbatacce. Kuna da kasan wannan mutumin da ya tara ƴaƴansa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa. Yace ni menene a gare ku? Menene matsayina a gare ku ƴaƴana? Ya kuke kallo na? Suka ce ai kai ne mafi alkhairin mahaifi da mutum zai wato zai ya fatan a ce wani shine mahaifin wani. Kai ne mafi alkhairin mahaifi. Domin irin yadda ka kula da mu, yake to bari in shaidar muku da cewa ni din nan ban taɓa aikata wani aikin alkhairi ba. Yana dafta mutuwa. Yake domin haka tunda ni ne mafi alkhairin mahaifi, mafi alkhairin uba a gare ku, ina neman ku yi wannan abin bayan mutuwata. Idan na mutu, ku kona gawana. Konewan bai isa ba, yake idan kuka kona gawan, ya gama konewa kurmus, yake ku tattara tokar gawan, ku tafi teku. Idan kuka je teku, ba zubar da a tokar za ku yi mai ke tarwata tokar a teku. Tsammaninsa, idan aka yi hakan da gawarsa Allah ba zai nenene ba, Allah ba zai kashe shi ba. Yana mutuwa. ƴaƴansa suka je suka aiwatar da wasiyar mahaifinsu, suka kona gawan, suka kwashi tokar abin nan gawan, suka je suka tarwatsa tokar a teku. Ana tarwatsa abin nan tokar a teku, Allah tabaraka wa ta'ala yana mailo da shi rai. A tace aka mailo da shi rai. Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi yake me yasa kai haka? Yake khaufan min azabika ya rab. Ke ba domin komai bane tsoron azabarka ya Ubangiji. Allah tabaraka wa ta'ala yake tunda tsoron azaban Allah ya kai ka ga aikata haka an gafarta maka. To ira ga mutumin da bai da tsoro. Wallahi wayansu mutane mamaki za su baka mamaki, hankalin su a kwance ba su tsoro. Za ga mutum wallahi bai da tsoro. Ba wai tsoron bindiga ko kuwa tsoron duhu ko kuwa a'a, shi za ka ga duk inda haram yake nan yake da torchlight ɗin shi yake haskawa yana neman haram. Hankalin shi a kwance. Sai ka kalli wani kai tunani to wannan bai tunanin ranar tsayuwa a gaban Allah. Wani za ka fahimci bai da tsoro idan ka kalli mu'amalarsa da iyalinsa, mu'amalarsa da matarsa, za ka fahimci cewa wannan wallahi bai da tsoro. Domin irin gargaɗi da Allah ya yi a kan haƙƙin mata da yara, duk da hakan kai safai suka ce a Madina, suka ce kai har tsoron sa'in za muke yi ya shiga tsakaninmu da matanmu domin tsoron kar Allah ya yi ne ya saukar da aya, a ce ayar ɗin a kan wani aka saukar ran da yawa ta zakala. Domin yawan yadda Allah yake kare haƙƙinwa, haƙƙin mata. Amma mu yau, kaga mata ai an mai da su, mayar da kasan bayi. Wani bai zuwa gym ba exercise, amma kuma yana yin training a gida. Boxing. In ya tashi gwada ƙarfinsa a kan matarsa, ya mai da matarsa baiwa. Kamar yadda ka san mutum ya tafi gasawa ya ciyo baiwa, haka wani ke tirikin matarsa. Duka fuska, za ga wani abin kunya ka tafi asibiti ga an kawo mace ta suma, mai ya same ta, mijin ya sumar da ita. da irin wannan da'in da ake sabbaka shari'a ne ai ya kamata a kai shi kurkuku ko kuma a mai ta'ziri bainar jama'a tunda ba baiwa bace baiwa ma haramun ne kai mata irin wannan ka sumar da matarka dan me shi yasa mutumin da ya shahara da dukan mata ba a bashi mata al'amarin aure abu ne wanda yake hassasa sosai shi yasa haramun ne idan ana neman aure wani ya je neman aure sai aka zo aka nemi shawarar ta akan me neman auren nan akwai wani mai suna kaza yana neman auren ƴarmu kai kuma ka san cewa yana da hali iri nau'i kaza da kaza da kaza a wannan lokacin aka ce haramun ne ka koye ba a koye aibin me neman aure a lokacin da aka neme ka da bayani kuma kana da bayani ba a koyewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama tana neman shawarar sa game da wayansu mutane biyu da suke neman ta da aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma fulan fa su'udukun kin ga wani shi talaka ne bai da kokobo eh wannan ma babu ne bi a fada akan wanda ke neman aure zaki yake aure talaka ne ba bai da kudi ba amma fulan fala yad'u al'ata an atiqi amma shi da yake da kike magana akan sa shi kuma bai aza wato a sandansa daga kafadarsa kullun sandansa na kafadarsa malama suka ce wannan yana daukan daya daga cikin manoli biyu suka ce yana dukan mata manzo Allah ishara yayin da cewa zaki yake aure mutumin da ke menene yake dukan mata wani su malama suka ce manan la yadu al'aqa an atiqi mutum ne wanda yake da yawan tafiye-tafiye sai dai wata daya babu baya in zaki ya hakuri da irin wannan zaman sai ki aure shi ala ayyatan zaka ga mutum bai da tsoro kaga wannan mutumin tsoron Allah ne yasa Allah ya gafarta mai tsoron azaban Allah shi yasa Allah ya gafarta mai amma akwai daga cikin mutane wanda sai aikata laifi thumma yarmi bihi bari'an sai aikata sabon Allah fa Allah tabaraka wa ta'ala yake yarmi bihi bari'an kamar yadda ka san bai aikata komai ba ko a cikin sa haka zai ci gaba da rayuwa bai ma waiwayan wannan zunubin da ya aikata bai tunanin yaya haduwarsa da Allah game da wannan zunubin bai ma nemi a yafe mai ba balle ya fara tunanin shin Allah ya yafe ko bai yafe ba dan haka akwai mutanen da wallahi ba za su wuce ba abinda zai hana su wucewa su shiga aljanna ranar tashin alkiyama haƙƙin mata yanzu haƙƙin maƙwabta manzo Allah yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane safai suka ce man huwa ya rasulullah laqad khaba wa khatir lalle wannan ya tabe yayi hasara wane ne wannan wanda kike rantsuwa akan cewa bai da imani bai da imani dan dauka manzo Allah zai fadi wani sabon Allah ne wani kai kirma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man la ya'manu sharuhu bawa'iqahu ay shururan mutumin da makwabtansa makwabci anan undefined ko wane ne makwabcinka musulmi ne ba musulmi bane ko wane ne ko wani kala ne makwabcinka in dai kana na makwabci amma kuwa yana cikin fargaba domin sharrinka domin cutarwa da ke faruwa daga gare ka zuwa gare ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake baka da imani na haƙƙin mutane suke kan jagorori da shugabanni mutane ba su jin tsoro to Allah zai mayar da kowa fa kuma kowa zai yi lissafi kuma maido da kudin nan zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'id yake lallai shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ke fara halitta sa'annan ya maido da halitta yaza Allah tabaraka wa ta'ala yake magana game da wannan mutumin da yazo a Makka wannan mushriki da yake yane ne busasshen kashi ya nika busasshen kashin sai da ya zama gari sai yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya waka gare haka yake haba haba kana nufin bayan mutum ya mutu an binne shi ya rufe ya zama kasa kashin nan ya bushe ya narke kaman haka kuma kace Allah zai tashe mu shine wanda Allah ke cewa yana cewa man yuhyi al-'idama wa hiya rajim to Allah tabaraka wa ta'ala malaman tafsiri suka ce ai min ba mutumin da ya kirkiri abu min adam Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samar da mu tun babu mu Allah tabaraka wa ta'ala ba kai koyon wani halitta ya yi ba babu wani halitta da Allah tabaraka wa ta'ala zai kwaikwayi wannan halittar ne irin nasa shi ya kirkiri duk wani abin da kike gani Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kirkiri wannan abin a yadda ya ga dama akan siffar da ya ga dama to wanda ya kirkiri abu shin kirkiran farko ne ya fi wahala ko kuwa maidowa kirkiran farko duk da cewa walillahi masalul a'la babu wani abin da yake wa Allah wahala kawai dai muna kokarin kusanto da fahimta mu ne amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ai babu wani abu suranki wahala ai cikin abin da Allah yake domin innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi umarni yake bayarwa abu ya kasance ba kaman kai bane wanda sai kai wahala sai kai lissafi sai kai tunani sai kai ta kaiwa da kawowa dan haka Allah tabaraka wa ta'ala zai maido da mutane shi ne ya tsarar da halitta kuma shi zai maido da halittunsa liyajzi alladhina amanu wa amilu ssalihati bil qist domin yayiwa waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai suka aikata kyawawan ayyuka sun gaskata imaninsu da aiki ba na mutumin da zai ce ne musulmi ne ba amma kuma baya sallah musulmi ne amma kuma baya azumi musulmi ne amma kuma duk wani abu wanda ya shafi musulunci zai ce a kun fara kiran zai san ji wa amilu salihan sun aikata ayyuka nagari liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist Allah tabaraka wa ta'ala zai musu sakayya da adalci wallazina kafaru amma kuma waɗanda suka kafircewa Allah suka ci yin imani Allah ya ce lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun wa'annan suna da abin sha min hamim daga ruwa mai zafi wannan ruwa mai zafi din a cikin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake taqatta am'a'ahum wato hanjin ruwa ne ba su da zafi cikin ruwa suke ji na fitan hankali har ya kai ga cewa duk da cewa suna ganin wannan ruwan na da zafi yana da tsananin zafi amma ko ba su da zafi sai dai wannan ruwan zafi ta kuma suna sha sai yanyan hanjin kuma da a ce a lokacin da suka sha ruwan yanyanke hanjin su da ake shikenan ka san yanzu a irin rayuwar da muke da za a ce wani hanjinsa wato sun yanyanke mai ya rage mutuwa ko da a ce idan suka sha hanjin ya yanyanke da a ce mutuwa za su yi da sauki idan hanjin ya yanyanke ba mutuwa za su yi ba za su mutu ba za a maido da hanjin yadda yake duk lokacin da suka sha hakan nan zai ta yankewa sai ta shan wahala sai ta shan azaba Allah ya kare mu wa azabun alimun bima kanu yakfurun da kuma azaba mai radadi domin abin da suka kasance a ciki na kafirci sun ji imani da Allah dama ɗayan biyu in ma mutum ya shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya lullube shi da rahmatsa ya shigar da shi aljanna domin dama ai wayannan ayyukan da muke yi ayyuka nagari ba su isa su shigar da mu aljanna ba ko dukkan mu mun san cewa ayyukan da ba su isa su shigar da mu aljanna ba sai dai Allah ya lullube mu da rahmatsa ya gafarta mana kurakuran da muka yi cikin wayannan ayyuka da muke yi sa'annan ya shigar da mu aljanna amma kaga mutumin da shi kwata kwata babu imani kaga wannan dama fa'il din shi ba abun biya wannan dama fa'il din shi ba abun biya to haka idan mutum kafiri ne zaton wai zai shiga aljanna ma babu ai wannan dama babu zaton shiga aljanna babu musulmi ne ake maganan zai shiga aljanna a'a zai shiga kai tsaye a'a sai ya fara dandana azaba an wanke shi daga zunuban da suka yi yawa a jikinsa kafin sa'an nan a ciro shi daga jahannama a shigo da shi aljanna shi kam domin mutum yana da tauhidi a zuciyarsa bai da shirka ba zai dawwama a wuta ba amma fa kar wannan ya sa ka nin to ai da sauki mu kam ai ba mu yin shirka ko mun shiga za mu fito a'a wallahi kar ka shiga kar ka kuskura ka shiga ka san ahwalun nasi azaban yawm alqiyama mutumin da azabar sa yafi sauki a cikin wuta shine wannan mutumin da za a sa mai garwacin wutan jahannama guda biyu a tafin kafarsa yana tsaye akan garwashi yake tsaye yace yaghli minhu dimahu garwashin ba a kafarsa aka saka amma kuma kwakwalwarsa ke tafasa daga zafin garwashin da ke kafasa kwakwalwar yana tafasa kamar yadda ka san ana dafa ruwa wannan shine mutumin da azabarsa ya dauki gaba daya a cikin jahannama Allah ya kare mu daga wutan jahannama yana daga cikin falala da yin azumi yake da shi duk mutumin da ya yi azumi na rana daya tsakaninsa da Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai nisantar da shi da wuta tsawon wato tafiyar shekara 40 shi ko kamshin jahannama ba zai ji ba balle a fara tunanin za a kawo shi kusa balle a fara tunanin za a shigar da shi jahannama Allah ya raba mu da wuta Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an
والذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الله تبارك وتعالى شيني wanda ya sanya rana ziya'an mai babban haske da ke da wani nau'i na ƙonewa ko kuwa ƙonarwa shi yasa a yi cikin hadisin al-Miqdad zafi idan waje ya yi zafi mutane suna kukan zafi din nan ke hadisin al-Miqdad hadisin mutane bakwai din da za a ce ban da ranar tashin al-qiyama su kasance karkashin inuwan al-arsh yake cewa a wannan ranan za a kusanto da rana idan aka kusanto da rana a duniya, duniya za ta yi zafin da ba ta taba yi ba. Mutane za su dinga yi zufa, su dinga fitar zubar da ruwa daga cikin kunansu domin tsananin zafin rana. Abin da muke son mu dauka a nan shi ne cewa hasken rana haske ne wanda yake da menene zafi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yace as-sabru riya, as-sabru riya, yace hakuri haske ne. Sai ya tabbata hakuri da haske, amma irin hasken da yake da menene yake da zafi. Haka ce wani dan Allah kai hawo, kai hawo. Ta san wani idan aka ce, idan aka bashi hakuri, lokacin da ake bashi hakuri din nan kaman ana kara irin fertilizer ne, sai ko kuma yi sai ga kanshi na kara menene, yana kara kumburi, wani yana kara kumburi, wani abin da yafi dacewa da shi shine kace wani an maka wannan laifin ko eh, to je kai abin da kake dama. Wani bi tajruba ba wai yin hakan yana da kyau bane, amma waɗansu salar rayuwarsu da tajruba ya tabbatar shi ne idan ka bashi hakuri ka bata lokaci. Da dukkan mu a wannan masallacin za mu bashi hakuri, mun yi shaida an maka ba daidai ba, dan Allah ka yi hakuri ba zai hakura ba. To me amfanin wannan, wannan wani rayuwa ne. Akwai mutanen da ba su ke alfahari da cewa ai ni wallahi idan aka min bana hakura, ai ni bana yabewa, ya zambillah mutum ya dinga furta wannan. To Allah yake ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ba ku san Allah ya yabe muku ne ku? Kuna san Allah ya yabe muku? Yake was-sabru riya, abinda muke ta muyi amfani da shi shine cewa hakuri jurewa ake yi. Akwai wani abu na jurewa, akwai wani abu na wanda mutum zai hakura da shi, akwai wani abin da in aka ce mutum ya hakuri ma ran an sa shi a wani mawuƙi na takura. So idan mutum yayi hakuri yana a takure ne, Allah sai ya sanya hasken rana, irin wannan haske da yake da wani nau'i na zafi shine riya, shine haske da ya dace da rana. Ya subhanallah, tasawwara cewa daga safe zuwa lokacin da rana ke faɗiwa ba rana bane, a waje zai haske tun daga safe har rana zuwa faɗiwar rana, amma kuma hasken da muke da shi hasken wata, amma da rana kuma hasken rana shi muke da shi a lokacin da waje ya duhu, ya kike tsawara rayuwar zai kasance. والقمر نورا سيسني وتا وتا شما ينا دهسكي أما كما حسكن سا حسكن النوري نيابا فانتا دهسكن سياد حسكني وتا بيد مينيني بيد قونوا أجل سبيد ذاتي. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب, kuma ya sanya wata, ya kaddara wata a manziloli, yana da abin da ake cewa manazil, matakai, wato wajajen da wata yake wato sauka. Wayansu maluma suka ce yana da matakai daban-daban na saukansa har guda 28, bi ta'lamu adadat sinin wal hisab, hikimar yin hakan domin ku san adadin shekaru da kuma lissafi. Wata tun tana jinjira da shi kuke gane cewa wannan shine farkon wata, har ta dinga girma kaɗan-kaɗan-kaɗan-kaɗan har ta zo ta zama Badr. Ku san cewa wata ta yi intisafi, sa'an nan daga tsakiyar nan da cigaba da raguwa har ta buya ta sake bayyana, sai ku san cewa an yi wata ɗaya, an yi wata biyu, an yi wata uku, an yi shekara ɗaya. Lita'lamu adadat sinina wal hisab, ما خلق الله ذلك إلا بالحق الله تبارك وتعالى بهالتشي رانا تحكم تبا بهالتشي وتا تحكم وتا با فاتيت قزجيا يفصل الآيات لقوم يعلمون الله تبارك وتعالى ينا بينا آيو ينسى دكي دكي كمتانا دفكي أسني الله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون للي أفيتك موسى موسى ياور دري درانا تعاقوا بند دري كي درانا دري يشيبو يفترانا تشيبو تفتدري يشيبو كاتب أجل لابار أني ريبات tunda Allah ya halicci duniya ka taba jin labarin an yi wannan tsarin in the reverse order baka taba ji ba tunda rana ke fitowa baka taba jin labarin cewa rana ta fito daga mafadarta ba a ranar da za ta fito da rana za ta fito daga mafadarta a wannan ranar an zo karshe kenan Allah yake a cikin musanyawa da dare da rana suke yi dare ya shigo ya fita rana ta mai gurbi rana ta fita dare ya mai gurbi da kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta cikin samai da kasa la ayatin liqaumin yattaqun lallai a cikin wannan akwai ayoyi masu girma liqaumin yattaqun ga mutanen da suke menene suke da takwa mutanen da suke jin tsoron Allah maluma suka ce wayannan ayoyin wato suna tabbatar da aqidar al-ba'thu wal-jaza' fi dar al-akhirah aqidar cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi mutane kuma zai mutane sakai yara da tashin al-kiyama sa'annan an bayyana mana hikimar da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya halici rana da wata sa'annan a cikin wayannan ayoyin daga aya ta karshe suka ce wayannan ayoyin suna kira zuwa ga mutum ya dinga yin tadabburi game da wayannan halittun saman nan da za ka zauna kai talla asari da wani irin hikima ce ta architecture aka gina saman nan da ita da duk abubuwan da suke jin labarin suna cikin saman nan amma kuma baka taba gari inda aka sa fila ba baka taba jin labarin inda aka gano cewa a ce da inda filan yake in wanda ya rike sama ya hana shi faduwa ka duba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara yanayin mutane da na dabbobi ana son mutum ya dinga yin tunani cikin wa'annan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala domin yin hakan yana karfafa imanin mutum da Allah yana sa ka ga girman Allah sa'annan yana sanya maka tsoron Allah idan ka fahimci cewa Allah tabaraka wa ta'ala da yi wannan wayannan halittun masu girma wallahi idan ban yi hattara ba na kuskura na fada cikin azaban Allah zan azabtu to idan kana yin tunanin wayannan halittu din suna sanya ka ji tsoron Allah suna sanya ka kusanci Allah suna sanya ka dinga ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abubuwan da kake yi gabaki daya za mu dan tsaya nan wallahi ta'ala na'am hadda azumin nafila na'am حتى أذن النافلة duk sun zo da wannan lafazin kowanne za a iya yin sa kowanne za a yin ambaton Allah da shi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta hada sallah idan akwai dalilin da zai sa a hada sallah malaman fiqh sun yi bayani da dama ko da ba ruwan sama bane ko da ba hadari bane idan malamai suka yi ijtihadi suka ga cewa domin wani yanayi da aka shiga za a iya hada sallah misali akwai lokutan da shekarun baya lokacin da crisis din ya tsananta din nan ba a iya fita ba a yadda kowa ya fito ba awa 24 amma da yamma haka akan fito ayi sallah akan fito ayi sallar maghrib ko ko lokacin da coffee yake farawa karfe 6 kaga lokacin sallar maghrib bai ba amma hukumomi suka dan daga kafa ga musulmai za ka yi sallah a masallacin da ke kusa da gidanka to a irin wannan yanayin za a iya menene za a iya hada sallah domin ai idan aka yi magariba aka shiga gida babu wanda zai sake menene zai sake fitowa domin wannan dalili na hali da ake ciki ba wanda zai sake fitowa irin wannan halin za a iya hada sallah amma hadin sallah domin dalilin ruwan sama mutane suna yin sakaci da wannan sosai daga an ga ba hadari ba alamun hadari shikenan za a gaggauta hada sallah malamai da yawa sun tafi akan cewa hadari ba dalili bane na hada sallah ba hadari bai cikin dalilan da ake hada sallah da shi domin wani abu ne wanda zanni ne ba tabbas bane tunda an ga hadari ayi menene ba ayi ruwa ba suka ce ruwan sama ma wanda idan ka shige shi zaka menene zaka ciki ruwan sama da idan mutum ya shige shi zai ciki suka ce wannan shine dalilin da yasa ake menene ake hada sallah ko kuwa a'a an riga an yi ruwan sama waje ya cike sosai a angon akwai tabo mutane za su samu majaban su shiga wannan tabon bayan maghrib su koma gida sa'annan su sake fitowa a wannan halin za a iya menene za a iya hada sallah ko kuwa akwai sanyi mai tsanani sosai wanda zai cutar da mutane amma irin yadda ake yi a wannan nahiyar wajen hada sallah gaggawa ya shiga cikin abin da ake cewa hada sallah gaggawa ya shiga domin haka ya kamata mu yi hattara mu duba da kyau kar mutum ya danga sallah alhali lokacin sallan bai menene ba lokacin sallan bai yi ba eh shari'a ce ta ba da wannan rangwamen a jawo wannan sallan a hada da wannan amma shi yasa ya kamata a yi taka tsantsan a tabbatar da cewa illar da zai sa a tago sallan can daga lokacin ta a jawo ta zuwa lokacin wannan a tabbatar da cewa illar tana nan kafin a yi menene kafin a yi hakan wallahu ta'ala a'lam Na'am. Wane irin tafiya? Matafi. Na'am. Idan ma shi matafi ai zai hada sallah. Mafhum? Matafi tun lokacin da yayi haraman tafiya, tun lokacin hada sallah ya zama wato jaiz a gare shi. Ma'ana za ka iya zuwa airport lokacin sallan azhari sai kai azhar kai menene kai la'asar a za ka iya zuwa tata ka zo tata lokacin sallan azhar yayi ana jiran motar ta cika a kama tafiya lokacin azhar yayi a wannan lokacin ya halalta duk da cewa baka riga ka bar gida ba baka riga ka bar garinka ba a wannan lokacin ya halalta ka hada sallanka da azhar da menene da lahazar sannan ka ci gaba da tafiya. Ga wannan hali na matafi, wannan hali ne na gaba wanda bai shafi ruwan sama ko kuwa hadari ba. Na'am. Shi wannan matafiyin da bai riga ya bar gari ba, muka ce ya sallah din ba a airport ko kuma a tasha, zai cika sallah ne ko kuwa zai kasaru? Zai kasaru. Zai kasaru, hukuncin matafi ya hau kansa. Zai kasaru da kuma jam'u takdir. Duk da cewa bai riga ya menene ba, amma wannan ya bambanta a lokacin da kuma ka gabato daga tafiya. Lokacin da ka gabato daga tafiya, sai ya zanto ka shigo sallan azhar misali tare da ka a hanya. Amma baka yi ba, sai da ka shigo gari. Idan ka shigo gari ka tashi sallan azhar, wace iri za ka yi? Ba za ka yi kasaru ba. Ai, illar da zai sa ka yi kasaru illar nan ta menene? Ta kau. A wannan halin za ka cika sallah ne. Yanzu ka dawo ka zama mazauni, mazaunin gari. Ya bambanta da lokacin da kai haraman yin tafiya. Wallahu ta'ala alam. Za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki ɗaya. Abubuwan da suka kasance kuskure, Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki ɗaya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka a cikin wannan wata mai albarma. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin bayinsa waɗanda yake ɗantar da su daga wuta a cikin wannan wata mai albarma. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa imanin mu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi gabaki ɗaya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da suke ba mu tsoro cikin abubuwan da suka shafi rayuwar, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar mana da su gabaki ɗaya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu cikin iyaye da abokan arziki da ƴan uwa, maza da matan su, Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu. Allah tabaraka wa ta'ala ya kai haske cikin kabarin su, waɗanda muka sani daga cikin su da waɗanda bamu sani ba. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya sa mu cika da imani. Hada subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.